بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan safiya ta litinin 19 ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 444 wanda kuma ya dace da 10 ga watan hudu hijiran miladiya 2023. Shi gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta aya 31 cikin wannan sura mai albarka, suratul Qaf. Daga wannan masallaci mai albarka, masallaci mai yanci a wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe. Muna cikin aya 34, ina jin haka ne ko? A cikinta ne muka tsaya jiya. Insha Allah za mu tashi akan wannan ayan, sannan sai mu ci gaba. Kafin ka akwai yan tambayoyi. Mai tambaya ta farko tana tambaya akan cewa mutum musulmi amma yana da misali kaman yana da yaro a shagon shi wanda yaron kuma ba musulmi bane ba, sai yaron sai ya rasu a cikin wannan azumin, kuma sai aka gayyace ni sallan shi, ta ai ba sallah bane ba wannan, ina fata an gane. Sai da ci an gayyace ni ko binne shi ko wani abu, bukin binnewa, sai ni je ni. To sai daga sai bayan na dawo kuma naga kaman ban kyautawa kaina ba. To irin wannan kafin ki je ma ya kamata ki tambaya, ba sai bayan ki je ba. Galibi mutane sukan yi tambaya bayan sun aikata abu, wanda kuma akwai window na tambaya din kafin kai wannan abu, amma mutane ba sa tambayin sai abun ya faru sannan sai su yi tambaya. To wannan matsala ce da gaskiya akwai sabanin malamai da yawa akan ta, hukuncin musulmi a gayyace shi a bikin bunne gawa na wanda ba musulmi ba, saboda abokin shi ne wurin aiki ko wurin karatu ko kasuwa ko wani abu ko makwabci, ire-iren waɗannan abubuwan. Akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan, akwai waɗansu malamai da suka ce mutum zai iya zuwa amma sai dai kare addu'a. Sun kafa hujja da hadisin da wani daga cikin sahabbai babba shi ta rasu kuma ita ɗin ba musulma bace ba, sahabbai da yawa sun ji ainihin kunne ta kaman saboda girmama ɗan nata, ina fata an gane. To sai wasu daga cikin malamai, Imam Nawawi da ire-iren suka tafi akan cewa to ba makaruhi bane, babu laifi in akwai dalili mai ƙarfi da zai tilasta haka din, kaman shi sahabin nan da sahabbai suka mishi kara, ina fata an gane wannan kira. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin kawai cewa abin kawai ya fi, wanda ka je ka musu jaje bayan an gama bikin binnewa za ka iya zuwa ka gaishe su, kai amfani da dukkan yan kalmomi na sanya zuciya da nuna alheri, ina fata an gane. Amma kai kokarin kaucewa kalmomin da suke Allah mishi rahama, Allah gafarta mishi, waɗannan su ne abin da za ka kaucewa. An fahimci wannan abin da kyau, amma kar ka je ka ce Allah ƙara nauyin ƙasa, wannan ba daidai bane ba, asali ma bai halatta ba. An gane ko? Idan mutum ya riga ya mutu, ba abin da ya dame ka da Allah ya mishi kaza ko da ba musulmi bane ba, wannan ba aikin ka bane ba, ina fata an fahimci wannan abin da kyau. Duk wanda ya riga, shi yasa annabi ya ce la tasubbul amwata, kar ku zagi waɗanda suka mutu, fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, hakika an riga sun riga sun shuɗe kawai, sun zama tarihi, abin da ya wuce wannan wani abu ne da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala. irin su Nawawi na cewa ya halatta dole za ta yi aiki musamman ga manyan ma'aikatan gwamnati. Ina fata an gane amfanin irin wannan sabanin da malamai suke kenan. Yanzu ka dauki kamar misali irin gidan soja waɗanda suke aikin soja, kun ga su idan mutum ya mutu ma ko musulmi ne ko ba musulmi bane ba gawan nasu ne ba naku bane ba. Kisa idan babban soja ya mutu ba a ba wa family shi gawan, galibi sojojin ne za su yi bukin birne shi da girmamawa da fareti da wane ne. To na matsayin ka na babban soja, in kai musulmi ne dole ka je koda wanda ya mutu ba musulmi bane ba. Ba irin wannan gaban dama wasu malami sun ce ya halatta. Wannan tana tambayan addu'an istikhara. Istikhara shine mutum yana neman wani abu wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi sallah, ya addu'a, Allah miki zaɓin abin da ya fi alkhairi. To ana addu'a ne a cikin ruku'u ko cikin sujjada ko kuma sai an yi sallama? Shine tambayan ta na farko. Ana addu'a ne a zaman tahiya na ƙarshe ko ko bayan an yi sallama a yi wannan addu'a? Abu na biyu, kwana nawa mutum zai yana yi? Babu wani adadin kwanaki. A wani lokaci ya kamata a yi? Kowane lokaci, ko dare ko rana ko yamma, duk ya halatta. Akwai wacce ta rubuta dogon takarda a kusan cikin shafi guda na karanta, amma abinda take faɗa shine tana da wata wanda suka yi, ko kawa ne ko yar uwa ne ban sani ba, kamar suna gaba sun yi, ta mata wani abin da bata ji daɗi ba sai ta daina mata magana. To kuma ta ji an ce in kuna gaba da mutum ba ku magana Allah ba karɓan ibadanku. To yanzu ita kuma bata mata magana, amma dai ta yafe mata, kuma a cikin ranta bata kullace ta ba, babu wani abu, kawai dai magana ne ba sa yi, kuma kamar wani abin da za a yi maganar ne bai haɗa su ba. To ka san irin wannan kowa yana ɗan jan aji ne, kana ce ni na fara magana. Yawanci irin wannan matsalan kenan. To annabi kuma ya ce wanda ya fi alkhairi shine wanda ya fara sallama. In kina so ki samu lada da yawa, ke ki fara mata magana, to ke kin kwashe ladan kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi. Wannan kuma ta ce wa mijinta yana nafila kamar sallan dare, kuma kowane dare yana wannan sallan, amma duk daren juma'a ko baya yi, zai yi sauran dara ne gaba ɗaya amma daren juma'a baya yi. To sai ita kuma iya sanin ta an ce a raye daren juma'a da ibada, kamar shi kuma yana ganin daren juma'a ne na hutu ba a ibada. Lallai sun yi saɓani dukkansu, kowa na kan kuskure. Ina fata an gane. Babu wani hadisin da ya ce a raye daren juma'a da ibada. Hasali ma annabi ya hana ya zamo kai baka sallan dare sai daren juma'a kadai. Annabi ya hana wannan abu, ya ce kar ku keɓe daren juma'a kadai da ibada ku bar sauran darare, zai zama an ƙirƙiro bid'a. Haka nan kar ku ware ranar juma'a da azumi ku bar sauran ranaku. Abinda ke akwai shine ya halatta yin ibada a kowane dare. Babu bambanci tsakanin daren juma'a da lahadi da asabar da kowace rana. Wannan kenan. Shi ya sani daren juma'a ba daren hutu bane ba, kamar da shi ya ɗauka ya ci gaba da sallar shi a kowane dare. Yin hakan ma bid'a ne, ɗauka daren juma'a shine da hutu. Ya zama al'adar Yahudawa kenan da suke ɗauka asabar rana ce ta hutu. Sannan ita kuma da ta ɗauka cewa an ce a raye daren juma'a da ibada, wannan ma babu hadisi a kai. Sannan tana tambaya akwai in ana karatun Qur'ani a wuraren sujjada, in an yi sujjada me ake karantawa? To akwai hadisai da suka zo da addu'o'i da yawa, daga ciki akwai sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. To in mutum bai iya ba ko subhanallahi, mutum ya fada yayi ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, duk abinda ka fada abinda ake bukatan yin sujjada. Wannan ne su ne tambayoyin da ke hannu insha Allah. Sauran duka addu'o'i ne, za mu sa su kuma a ƙarshen karatu insha Allah. Kamar da na faɗa, za mu tashi a farkon aya ta 34 cikin wannan sura mai albarka, suratul Qaf. Mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaibi abuhi wa jaa bi qalbin ya kuma zo wa Allah da zuciya munib wacce take komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa da'a da bauta mishi kamar da wata ya ce wa jaa bi qalbin salim yazo da zuciya wacce take lafiyayya wacce take bata da cutan shirka bata da cuta na zalunci ko kuma cuta na sabon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sai ya ce idan aka kawo yan aljanna za a ce da su udkhuluha ku shiga cikin wannan aljannan bi salamin da amunci da nutsuwa kuma hankali a kwance hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa farkon wanda zai fara shiga aljanna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku da ke gadin aljanna suna tsaye ba za su bude wa kowa ba sai manzon Allah ya shiga sannan kuma yace a cikin al'ummomi waɗanda za su fara shiga sune al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sun fi kowa yawa a cikin aljanna ne to udkhuluha bi salam za a ce da yan aljanna ku shiga aljanna cikin nutsuwa cikin aminci cikin kwanciyar hankali zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama za ku dawwama a cikin ta lan diha alahu babu karewa wala mauta ba'dahu babu mutuwa kuma bayan kun shiga aljanna na daga cikin abin da zai faranta wa mutane rai a cikin aljanna shine bayan an shiga aljanna an gama hisabi yan wuta suna wuta an yi ceto an gama kowa ya san matsayin shi mutuwan kanta sai aka sheda ina fata an gane ita kanta mutuwan waye halice ta to sai ya ce ta mutu to tunda ta mutu ka an shikenan kuma haka ne ko ba haka ba to mutuwan idan ta mutu yan aljanna za su yi farin ciki su ce wannan yar matsala ta tafi shikenan ko ba maganar ta yanzu ka ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya sannan kuma daga cikin abin da ke da dadi aljanna babu ibada babu tashi sallar asuba kai baccin ka yanda kake so ina fata an gane sannan babu azumin ramadan balle ka ci ana zafin rana ka ce ina da ulsa babu ulsa a can balle ma ka kirkiro ulsan koda babu ita sannan kamar yadda muka faɗa jiya aljanna babu sauro balle a samu malaria ruwa mai kyau ne balle a samu typhoid babu kowane irin rashin lafiya babu ciwon kai babu ciwon ido babu ciwon kunne ba ciwon haƙori duk wani abu da ka sani za a zauna a ciki ne diman da'iman a cikin nishadi Allah sai ya ce lahum ma yasha'una fiha su yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna ai waɗanda suka tsere dokokin Allah a nan gidan duniya suke haƙuri wajen bin Allah za su samu ma yashtahuna fil jannati duk abin da suke bukata a gidan aljanna yanzu kaga a nan duniya duk kudin ka ba komai kake so kake samu ba haka ne ko ba haka ba duk kudin da kake da shi akwai lokacin da zaka nemi abu a ce maka babu saboda ba season din shi bane ba akwai lokacin da zaka nemi mangoro babu shi tunda ba lokacin mangoro bane haka ne ko kankana misali ka nemi a ce maka babu ko bara zaka je ba zaka samu kankanan ba to aljanna ko ba haka bane babu wani abu wanda yake seasonal ko yaushe akwai abu Allah sai ya ce lahum ma yasha'una fiha suna da duk abin da suke bukata cikin aljanna waladaina mazid sannan kuma suna da wani kari daga wurin mu to anan Allah ya ce duk abin da suke bukata gidan aljanna akwai sannan kuma suna da kari sai malamai suka ce menene wannan karin a gaba ta farko cewon duk abin da suke bukata za su samu malamai suka ce a cikin aljanna da kai sha'awan abu kawai sai daga an kawo mashi sha'awa kawai za ka yi ba ko da irin manyan hotel da ake sauka galibi sai daga buga waya a kawo min abu kaza sannan a dauki lokaci ma kafin a kawo haka ne ko ba haka ba in ma a gidanka ne misali sai an shirya abun in babu shi bi ma'ana sai an dafa shi ko sai an ware ne to aljanna da kai sha'awan cin abu kaza kana sha'awan naman kaza sai dai ka shi ko soyayye ne ko gashashe ne ko wane ne misali sannan duk wani kayan marmari in kai sha'awa za ka ganshi a gabanka ne ka tsinka ma da kanka ka san wani lokaci yafi sha'awa in ka tsinci abun ka tsinka da kanka sai ga abun ya ƙara burge ka sannan kuma a cikin gidan aljanna koda wani mutum ne kai sha'awar za ka ganshi ana zaune kawai sai ka tina ka a miyar tifa ko wani komanda shugaban hizba ko ina ina ko ina je ka da fari ne misali kai kuma kana nasarawo amma fa aljanna babu irin nasarawo da je ka da fari ina fata misali ga wani bayan kun san yanzu akwai a wannan zamani akwai zoom mutum yana cena ku yi magana da shi yanda ka san video call amma wanda ake na computer ko na tv ka kai shi gaba ɗayan shi gashi na a gaban ka kuna magana na san ko a tv kuna ganin wannan abu har meeting ana yi a ce zoom meeting to kawai sai dai ka ga an nuno maka shi a tv yana daga ma har wani assalamu alaikum ka ina ci anguwa kaza kai a wani anguwa kake ina layin sarkin bolare misali Allah ya ba mu aljanna wato komai ne an sauke shi kawai sannan kuma akwai wata suqul jannati wata kasuwa ce ta yan aljanna an ce in aka je wannan kasuwar duk wanda ka sani a duniya sai ka gan shi duk wanda ka sani an gane ko in dai ka san mutum to sai ka gan shi a wannan kasuwar ku zo na ku ta hira ka tuna matsalan wutan neban nan ce wallahi na tuna ana zafi ku ta hiran duniya kawai kashi na zamanin Buhari ce wallahi na tina ba abinda ba za ku tina ba an gane ku kashi na zamanin Boko Haram bomu yana ta tashi kashi na kidnappers a zamfara da kasina duk wannan abin sai kun yi ta labari za a yi ta haduwa ne ana hiran duniya kawai Allah sa mu na ci to Allah sai ce waladaina mazidun kuma a wurin mu akwai wani ƙari da zamu ba su fiye da abin da ke cikin aljanna to shine malamai suka ce wanne ne abin da Allah zai ba mutane wanda ya fi aljanna kuma dadi
a cikin labina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun
tabbata cikin sahihu muslim daga suhaib ar-rumi Allah kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna akai duk abin da za a yi an gama an yi rigingimu an yi komai an gama yan wuta sun shiga wuta wadanda suka shiga wutan ma akwai masu imani wanda wasu ayyukan sabo ne kai su wuta daga baya Allah ya ce a fito da su manzo Allah ya cece su waɗansu kuma bayin Allah nagari da Allah zai ba su daman su yi ceto kamar da ƴaƴa nagari za su cece iyayensu ranar gobe kiyama idan kana da ɗa wanda yake nagari mutumin kirki sai ka shiga wuta ba dalilin shirka ba ka shiga ne saboda dalilin wani sabon Allah da kai to ɗanka zai nemi Allah ya ba shi daman ya cece mahaifin shi nan saboda rahman Allah subhanahu wataala da jin kanshi da kuma farin cikin da yake da dan zai ba shi damar ya cece iyayen shi yana daga cikin amfanin aiwa yaya tarbiya kenan yaya su zama yaya nagari za su amfane ka a nan gidan duniya za kuma su amfane ka ranar gobe kiyama shine sai manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam in aka gama duk wannan abun an shiga aljanna yaqulu lahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace zai magana da yan aljanna suna jin muryar shi sai yace da su hal turiduna shay'an azidukum shin akwai wani abu da kuke so na ƙara muku na ni'ima bayan dun ni'iman da aka muku nan ginin aljanna fa da zinare ake gina shi da fidda yanda ake gini a sa tiles ko a sa eye painting skuto ko wane ne dayan ma screening duk waɗannan abubuwan balle wani abun ma ka gashi a wasu ƙasashe sai ka ɗauka kaga irin gine-ginen da ke Dubai ko irin su Brunei misali ko Abu Dhabi duk wannan wasan yara ne domin duk wani abu da kake gani a duniya komai kyawun shi to bai kama da na aljanna ba ko kama ba su yi ba dan annabi ya ce abin da ke cikin aljanna abu ne da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciyar dan adam bai ma taba tunanin irin shi ba duk abin da zaka tuna mai kyau to na aljanna fi wannan kyau duk abin da zaka tuna ko ka taba gani ko ka taba jin labarin shi to na aljanna ba irin wannan bane shi yasa ita aljanna hankalinka ma ba zai dauka ba imani ne kawai zai dauke shi to sai annabi ya ce Allah zai tambaye mutane da kanshi ba waje sa tambaye shi da kanshi zai musu magana hal turiduna shay'an azidukum yan aljanna kuna buƙatan wani abu na ƙara muku na ni'ima fa yaquluna sai yan aljanna su ce wa Allah subhanahu wataala alam tubayyidu juhana ya ubangiji ba ka haskaka fuskar mu ba ka mai da mu kyawawa masu kyau aljanna fa kowa mai kyau ne shi yasa wata tsohuwa ta zo wurin annabi alayhi salatu wassalam wai mata addu'a ta shiga aljanna yace ai tsohuwa ba ta shiga aljanna ba tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba matan hankalin ta tashi ta tafi tana kuka ta je wurin nana Aisha ta annabi fa yace ba zan shiga aljanna ba saboda la tsufa nana Aisha sai ta yi dariya tace ai abinda annabi ke nufi a haka tsufankin nan ba haka zaki shiga ba sai an canje kamanni an yi panel meeting an yi wane ne an rushe can an gina can ina fata an gane Allah da zai mai da ke ne kyakkyawa yarinya yar shekara abu kaza a ga mata haka bi ma'ana duk wanda zai shiga aljanna Allah sai ya mai da shi kyakkyawa ai da kaga mutanen duniya ka san bai kamata su shiga haka ba a yanda ake maganar kyawun aljannan nan akwai bukata ai kuskure ma ko ba haka ba to Allah zai sace kamannin mutum game da shi kyakkyawa sai ya ce alam tudkhilal jannata ya Allah ka shigar da mu aljanna duk abin da muke bukata ka ba mu mutunan jina minan nari ka tsiratar da mu daga azaban wuta me ko muke bukata Allah sai ya ce akwai zan ba ku daman ku ganni sai annabi ya ce fa yakshiful hijaba akwai hijab wanda ke tsakanin yan aljanna da Allah subhanahu wataala wanda suna jin maganar ba sa ganin shi sai Allah ya ce a yayi wannan hijabi kowa sai ga Allah a yanda yake annabi ce fa ma'udu shay'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wajalla babu abunda za a ba yan aljanna su ji dadi kaman ganin Allah subhanahu wataala dama kaunan Allah ne kai su aljanna to kaga ai duk wanda kake kauna kuma kana son ganin shi yanzu annabi ma inda a ce yana duniya ai ko ba shi sai ka ci ka ganshi haka ne ko ba haka ba duk kayan dakin kinan sayarwa zaki je mun tafi ganin annabi to balle kuma Allah subhanahu wataala to ran tashin kiyama da Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha a wannan ayan suna da duk abin da suke bukata waladaina mazid sannan ko ni kari da zamu basu karin shine shiga aljanna ina fata an fahimta jiya mun yi maganar cewa matar da ta mutu ba ta da miji ko ba ta yi aure ba a ran tashin kiyama an ta shiga aljanna Allah zai ba ta wani miji haka ne ko ba haka ba saboda akwai samari a gidan aljanna to sai komanda ya ce to idan kuma sannan muka ce ka idan mace kuma tana da miji idan ta mutu shine mijinta a gidan aljanna wata rana wata mata ana wazi aka ce ai mace in ta mutu ta shiga aljanna mijinta nan dai shine mijinta a can tace malam ba a sakewa wani ce wannan ba sa zaman lafiya da mijin nan in ana zaman lafiya ai ba za ma ta so a canja ba ko ba haka ba to shine sai komanda ce to idan mijin kuma dan wuta ne ba kun tuna ko to sai muka ce za mu bada amsa yau to shine za mu bada amsan cikin karatu malamin suka ce idan mace ta shiga aljanna mijin da kuma ya tafi wuta ya za su yi to sai wasu malamin suka ce idan mijin wutan da yaje zai danyi kwana biyu ne ya dawo za a ce ta jira shi wata da ce ina wallahi ba zan jira shi ba a tunda da ya shiga mun rabu yanzu kan nafi karfin shi an gane ko to sai wasu malami suka ce to in ya shiga kuma shigan da ba fita ne ba kamar fir'auna ai matar sayar aljanna ce shi kuma shi ne ma shugaban yan wuta cikin mutane to sai malami suka ce idan mace ta shiga aljanna ya zama mijinta ya shiga wuta to a wannan lokacin akwai waɗanda sun mutu su ma ba su yi aure ba ai sannan kuma aljanna mun ce ba za ta cika ba ko sababbin da Allah zai halitta cikin irin waɗannan Allah zai ba ta zabi a nuno mata wannan ta ce ba yi ba a nuno wanda ce kai wancan fa ya haɗu shi nake so na'am okay ba abin wuta bane igiyan abin nan ne amma dai maganan yayi Allah ba da lada ba to shine sai malamai suka ce to a irin wannan mazajen aljannan za ba to ne namiji an fanci wannan abin da kyau shi yasa wasu malamai suka ce ka dauki na nan Maryam ta mutu ba ta yi aure ba babar annabi Isa matan fir'auna ta mutu a hannun mijinta amma shi kuma dan wuta ne ita kuma ira aljanna ce da nassin qur'ani to ire-iren waɗannan matan waye zai aure su a gidan aljanna ke daga gani ka san sun fi karfin ka ko ba haka ba ba wani wanda zai daga kafa ya ce zai aure nana Maryam a Najeriya ko a Saudiya ne to sai wasu malamai suka ce annabi ne zai aure su dan matsayin nasu ya kamata shine ya dace da su babban gora sai magogin karfe ko yawa darajar nana Maryam tana da sura guda cikin Qur'ani a ramma zaka neme ta ne ka san ba sai kai ba zaka ce ina ko a duniya ka sa akon da yafi karfin ka to anan duk matan da dai ta mutu ta shiga aljanna mijinta na wuta a aljanna akwai waɗansu samari da su ma kuma suna neman wata budurwa su aura misali kenan a takaice dai yana daga cikin abin da manyan malaman irin su Uthaymeen Allah ya musu rahama suka bada amsa game da wannan tambayan ina jin mu amsa insha Allah sai Allah ya ce mi
wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum بَقَشَا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ
وبنجي تي وكم اهلكنا قبلهم من قرن بايان الله ya bada labarin aljanna ya bada labarin wuta a baya Allah kuma zai ja hankalin kafurai yace wa kam ahlakna qablahum min qarni nawa nawa dewa muka halakar daga cikin al'ummomi a karni bayan karni hum ashaddu minhum batasha wanda suna da tsananin karfi fiye da waɗannan kafuran na yau fa naqabu fil bilad suka dinga bincike a cikin garuruwa halmin mahis suna neman shin ko akwai wata matsira akwai wanda za su fake su tsira Allah ba zai kama su ba kafuran da aka yi waɗanda suka gabata idan kana yawo a duniya kana zuwa kasashen da za a ce maka nan ginin ya kai shekara 1000 kaza a irin kamar irin su kasar Misra ko irin su Jordan da ire-iren su in ka ga wasu gine-gine zaka rasa yanda aka gina wannan abu saboda waɗansu al'ummomi ne a baya Allah ya ba su wani ilimi ya ba su wani irin technology da yau babu irin wannan ilimi idan kana kallon pyramid wanda yake garin Giza a kasan Egypt kusa da birnin Cairo wannan gine-ginen da fir'auna suka yi har yau a duniya an kasa maimaita irin wannan ginin saboda ilimin da Allah ya ba su suke wannan ginin yau babu wannan ilimin duk technology da America da China suke da shi da kasashen Europe sun kasa gina pyramid irin na Egypt kuma ba zai ginu ba shi yasa lokacin da Barack Obama yake shugaban kasa da yaje wurin yake cewa wannan shine technology da a duniya har yau babu shi duk bala'in ce da sun kasa kira irin shi duk bala'in America sun kasa gina. Idan ka je kaga yanda abun yake zaka ce Allah abun tsoro ne. Balle ka je birnin Luxor a Egypt kaga waɗansu gine-gine ga sanan babu kowa a ciki ba. Waɗansu fir'aunoni ne suka rayu a wurin shekara 5000 kaza baya. Kuma har yau ginin na nan tsaye ba abun da ya same shi. Wani irin ilimi Allah ba su suke wannan ginin? Babu wannan ilimi a yau. Sun tafi da ilimin su. Na daga cikin ilimin da Allah bawa mutanen fara'i na fir'aunoni idan mutun ya mutu za su aje shi shekara dubbai bai lalace ba kuma ba a cikin firji ba a yanzu kuma sai da aka shi duk firiza aje shi haka ne ko ba haka ba in ka je mutuwa ne na kowane asibiti wurin sanyi yake da shi ta amma su wani ruwa ne suke shafawa a jikin mutum ba abin da zai same shi sai ka gaggawa a ce shekaran ta 1000 kaza har yau ana zuwa kuma ana kallonta to an kasa gane wani irin magani suke da shi a wancan lokacin da ayo babu wannan magani har yau su malam Sadiq basu gano wannan maganin ba an gane ko babu a firji su bar shi ma a cikin zafin rana ba abin da zai same shi a ce shekara 1000 kaza ba yanzu ka dauki akwai wani babban mutum da ya mutu a Najeriya ba na so na kira sunan shi amma dai ba musulmi bane a kudancin Najeriya saboda matsayin shi a siyasan kasan aka ce kar abun ne shi aka sa mishi kaya da hula da manyan riguna aka sa shi a cikin gilas aka aje ana zuwa ana gaishe shi bayan shekara 8 sai fara lalacewa dole aka je aka binne shi bayan wasu ɗan shekaru ina fata an gane to basu da bamu da wannan ilimin a yau ai ta sa chemical a sa kankara a sa wane ne amma su can fa abin da za su yi to shine Allah cewa kam ahlakna qablahum min qarni duk da irin technology da karfin da Allah ya basu ka je ka koda a kasan Saudi Arabia in ka tashi daga Madina zaka je Tabuka zaka wuce garuruwan Samudawa mutanen Annabi Salihu dutse ne ba za ka ga sun fafe sun yi gida dutse da ka sani kaman dutsen nan dutsen liji a je a fafe shi a yi gida sai ka rasa to wancan zamanin da me suke wannan abu yanda zaka fafe biredi haka suke fafe dutse wani irin ilimi da Allah ya basu amma yau kuma in za fa su dutse na kiya ake sawa ya rikita gari dararam su can ba da wannan suke ba wani irin ilimi ne Allah ya basu da wasu chemical wanda yau babu irin waɗannan abubuwa Allah ya ce to mun halakar da su sun fi ku karfi sun fi ku ilimi sun fi ku komai amma an halakar da su saboda sun saba wa Allah to kuma ku yi a hankali Allah ya ce inna fi zalika la dhikra
inna fi zalika la dhikra liman كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
الله يقول إن في ذلك لذكرى للي تشكين هكا أكوي وأزي أكوي غرقدي أكوي جان هنكلي كجلا بارم ودن سكا بريما سكربي دكربي ندوكيا كاروكي إرن كارونا هر يو أتاريه الدنيا بايمي وكدن كارونا با دنيا توراسن يقول كارن چنج هسترن amma ya suka ce wanda yafi kowa kudi a tarihin duniya shine Mensa Musa kuma dan Afrika ne dan nan kasar Senegal suka ce shine the richest mutum da aka taba a tarihin duniya shine yanzu haka abun da yake Wikipedia wanda yafi kowa kudi a tarihin duniya tun daga Annabi Adam har zuwa yau yace shine Mensa Musa musulmi ne dan kasar Senegal an yi shi a zamanin baya ta amma mu abun da muka gamsu da shi shine ba ai mai kudi kaman karuna ba duk kudin da karuna ke da shi makullaifa na bude so din shi kawai na arziki sai an tara mutane 40 majiya karfi suke iya dagawa makulli kawai makullin da za a bude so din zinari so din gold so din shinkafa so din kaza in aka tara makullan yawan su sai an samu katti guda 40 sai su iya daga wadannan makullan duk da wannan arzikin da Allah ya bashi ne saba wa Allah Allah ce kasa ta tsage kawai ya fada ciki ya taho akan doki ga kaya na alfarma ana irin kamar yadda ake irin hawan sallah din nan yana kan doki yana takama da rashin mutunci da wulakanta Annabi Musa a cikin wannan yanayin ana tafiya kawai Allah ce kasa ta tsage ya rubta a ciki kuma Allah ce kasan ta rufe shikenan an gama da shi wa zai tona a kiro shi babu kasan ma ba za ta tonu ba to duk ire-iren waɗannan da kake jin labari ta dauki su Abu Lahab su Abu Jahalin duk rashin mutuncin da suka yi wa annabi sun zama tarihi to inna fi zalika la zikra lalle a wannan tarihin a waɗannan labarun akwai wa'azi akwai jan hankali liman kana lahu qalbun ga duk wanda yake da hankali imamu mujahid daga cikin manyan tabi'ai yace liman kana lahu qalbun aliman kana lahu aqlu ga duk wanda yake da hankali aw alqa sam'a ko kuma ya karkade kunnan shi dan jin gaskiya wa huwa shahidun sannan kuma shahidun bil qalbi ya tattara zuciyar shi wuri daya dan a karanta mishi ayoyin alqur'ani fahimta bi ma'ana wanda za a mishi wa'azi ya gane har ya fahimta har ya aiki da shi dole ya zama mai hankali kisa duk wanda bai imani da Allah ba sai ga bashi da hankali a cikin maganganun shi da ayyukan shi sai ga ai bashi da hankali musamman ka dauki waɗanda suke bincike na wannan zamanin a yau mutum ya kiya kera jirgin sama ka fafe mutum ka masa tiyata ku je duniyan wata ku je karkashin teku ku gina gine ku gine mai hawa 100 da wani abu duk ku gama wannan kuma ku ce Allah ƙarya ne kaga babu hankali a ci Allah ba ku ilimin ku gano kaza ku gano kaza ku gano kaza amma ba ku iya gano akwai Allah ba kaga akwai rashin hankali a ci to cikakken mai hankali shine wanda ya imani cewa akwai Allah akwai mutuwa akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi shi yasa Allah ce liman kana lahu qalbu ga wanda yake da hankali awalqa sam'a ko kuma ya karkada kunnan shi wa huwa shahidun sannan kuma ya halarci abinda ake fada da zuciyar shi da hankalin shi da komai sai Allah ya ce
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walaqad khalaqna samawati wal arda haqiqa mun halicci sammai da kasai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwana shida kuma masana min lugub sannan kuma gajiya ko wahala ba ta shafe mu ba Allah ya halici sama ta daya da sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai sannan kuma ya halici kasa ta daya har zuwa ta bakwai kuma bainahuma ya halici duk abin da ke tsakanin su na mutane da aljanu da dabbobi da duwatsu da bishiyoyi da duk abin da ka taba gani da wanda ka taba jin labari da wanda baka taba gani ba baka taba jin labari ba duk abin da ke cikin duniyar nan Allah halice su ne gaba ɗaya fi sittati ayyamin cikin kwana shida Allah sai ya ce wa masana min lugu gajiya kuma bata kama Allah ba subhanahu wataala to waɗannan ababen me yasa Allah halice su a cikin kwana shida bayan yana da ikon ya halice su a cikin sakan daya sai malami suka ce Allah ya halice su ne daki daki dan ya mana tarbiyya kai ma ka daina gaggawa a wajen al'amuranka ina fata an gane ba wai dan Allah ba zai iya ba a'a yayi ne saboda ya mana tarbiyya wajen bin abubuwa a hankali to anan Allah ya tattara su duka ya ce a cikin kwana shida to amma a cikin suratul fussilat Allah sai bayani filla filla daki daki yace qula innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yace shin kuna kafircewa wanda ya halici sama a cikin kwana biyu ai kasa a cikin kwana biyu to anan sai malamai suka ce kasa daga kasa ta daya har zuwa ta bakwai cikin kwana biyu Allah halice ta saura kwana nawa saura kwana hudu sai yace kuma ja'ala fiha rawasi min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilina san duk wani abin da ke cikin duniyar nan da duwatsu da bishiyoyi da ruwa da wane ne da duk wani abu da ka sani Allah halicce su a cikin kwana biyu ka kwana hudu kenan to sai halicci sama kuma sun masawa ila sama'i sai Allah kuma sai ya nufi sama kije ya halice ta daga ta dai har zuwa ta bakwai wahiya dukhanun fa qala laha wal ard itiya taw'an aw karhan qala ta tana a takaice ne shine kowanne kwana biyu ne halittar sama ta daya har zuwa ta bakwai kwana biyu halittar sama a ƙasa ta dai zuwa ta bakwai kwana biyu halittar duk abin da ke tsakanin su ma kwana biyu wannan saman da muke gani dan adam fa ba iya zuwa wurin duk yawon da ake a kumbo a duniya aje duniyar mas aje duniya duk a cikin kuma baina kuma ne ina fata an gane shi yasa masu bincike suka ce wani mai bincike ne yace shi ba musulmi bane ba yace annabi dai ba da labarin waya je sama su ne ga su sun kasa zuwa sun je duniyar wata sun je duniyar wane ne sun je duniyar shaho in ma akwai ba duniyar da ba suke ta kokarin zuwa wasu duniyoyi wasu kuma an gano akwai su wasu ma ana ƙara ganowa akwai duniyar da shekaran da wuce aka gano akwai ta to duk waɗannan suna cikin ma baina huma ne amma wannan saman da muke gani sky ba mai iya zuwa wurin to sai ce amma ga annabi Muhammadu ya ce ya je har sama ta bakwai sai ce abin da yasa ya yadda ya ce ya je ne da ikon Allah ba da wani ilimi ba ina fata an gane ya ce inda annabin ya ce wani ilimi ne da shi ya kera wani abu ya tafi da shi zai ce ƙarya yake amma ce ikon Allah ne ya kai shi to nan ya yadda ban gane ko kun gane maganan ba dan babu wanda yasa ya je inda sama take kafin ka je ma rana ta gama narka ka an gane ko to a takaice da Allah ce ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu dukka a cikin kwana shida kuma masana min lugo sannan kuma babu wata gajiya da ta kama mu Allah ce fasbir ala ma yaqulun fasbir kai hakuri ya kai wannan annabi mai girma ko ya kai musulmi ko ya kai mai bin Allah sau da kafa amma dai maganar tana komawa ne zuwa ga manzon Allah fasbir kai hakuri ala ma yaqulun akan abin da suke faɗa a ce ma makareci a ce maka matsafi a ce maka boka kace Allah ya ce a ce ƙarya kake duk irin wannan abun yau in kai ma kana riko da addini sai ka gana maka iskilanci ko a wurin aiki ne ko a ungonku ne ko a kasuwa ne inda zaka yi riko da addini sau da kafa sai a samu suna ko a ce ustazu ko ustaziya ko masu kaza ba abinda ba za a faɗa ba to kai hakuri alama ya kuluna kan duk abinda za su gaya maka wasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi da kuma godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wannan daga cikin falalan tasbihi bayan sallan asuba in aka yi sallan asuba mutun yayi ta zikiri musamman azkar da annabi ya karantar na bayan sallan asuba ayatul kursi kar kai wasa da shi bayan sallan asuba da falaki da nasi da qul wallahu sa'uku ire-iren waɗannan addu'o'in suna da muhimmanci da kuma istighfari subhanallahi wa bihamdihi sau 100 annabi yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 cikin tarbi kenan ko da kwaya daya to a wannan yinin Allah zai kankare maka zanubanka guda 100 sannan kuma babu wanda zai zo da aikin lada irin naka sai wanda ya abin da yafi naka saboda falalan subhanallahi wa bihamdihi Allah ce qablal ghurub sannan kuma ku yi ta tasbihi da kuma ainihin tahmidi bayan koko kafin faduwar rana bayan sallar asar kenan shi sa bayan sallar asuba da bayan asar kafin rana ta fadi in baka samu ba ko bayan sallar magriba duk lokaci ne da ake so a yawaita zikiri Allah sai ya ce wa minal layli idan kuma dare yayi fasabbihu kai ta masa tasbihi ka tsarkake ubangiji wa da barar sujud kuma kai ta tasbihi bayan sallolin farilla to malamai suka ce adbarar sujud ana nufin bayan sujjada shine bayan sallah na ga muku rannan bayan sallan farilla kana yin sallama a sallah abinda ake so kace astaghfirullah sabuku allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dar jalali wal ikram sannan kace subhanallahi sau 33 walhamdulillahi wallahu akbar kowanne 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace za a gafarta maka zanubanka kanana ko sun kai kumfan teku idan ka taba ganin teku ko da a cibi ne akwai kumfa da yake tasowa a cikin teku in ya taso kuma sai ya koma to yawan wannan kumfan teku idan zulubanka sun kai wannan annabi ya ce Allah zai gafarta maka duka duka fa a cikin minti biyar zaka yi wannan abu amma shedan sai ya hana ka saboda kana sauri an fara kwana 90 ko an fara labari na ina fata an gane haka kawai wallahi tallahi shedan ba zai bari ba ko kuma ana ce miki an fara sallan ba da to ya za a yi tasbihi ba zai yi ba ina fata an gane ba abinda shedan bai iya ba duk abinda zai hana ka aikin alkhairi sai yayi to shi sa kai kokari ka yaki shedan duk abinda aka ce maka yana da falala to ki daure ki yi shi wannan zai sa miki albarka cikin rayuwa ya sa miki albarka cikin yaya ya sa albarka cikin dukkanin abinda mutum ya sa a gaba yawaita tasbihi yawan salatin annabi yawan istighfari ire-iren waɗannan ababan kar ai wasa da su a kowane lokaci saboda suna da falala kwarai da gaske ina ganin ya kamata mu tsaya sai kuma Allah kai mu gobe zamu karasa wannan sura insha Allah abinda muka karanta ne da Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa waɗanda suka rubuta addu'o'i daban-daban da masu matsaloli na yara da masu marasa lafiya da masu bukatu na gari da wanda suna cikin mawuyacin hali kowanne irin bukata ce Allah ka sani Allah ka biya musu duk waɗanda kuma suke cikin damuwa Allah ka yaye musu waɗanda ba su da lafiya ko suna da marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ka mana albarka cikin rayuwarmu ka mana albarka a cikin dukkanin harkokinmu ya Allah dukkanin abin da ya dame mu Allah ka yaye mana shi dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana su Allahumma ahdina fi man hadaita وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم قض حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.